sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarki Hashim Kumel, tare da babban gidan jibrin da sauran abokan aiki muka fake da muku da wannan shirin. A daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labarin duniya.
Ga labaran duniya mai karanta baban gidan Chipre. Bayan tsagaita wuta na makonni biyu, jirage marasa matuka na kasar Russia sun kai hari yau Lahadi a birnin Kiev na Ukraine, kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. Sai dai babu rahotannin rasa rai ko jikata. Amurka dai ta yi amannar cewa harin ramo gayya da sojojin Ukraine ke kai wa sojojin na Russia na samun galaba sannan hankali, duk da cewa har yanzu ba su samu tsallakawa tangan yan Russia ba. Babban hafsan dakarun sojan Amurka General Mark Milley ya shaida wani taro a Washington cewa tafiyar hawainiya da sojojin Ukraine ke yi na cikin dabarun yaki. Mele ya ce Amurka na duba hiwar samarwa Ukraine da karin makamai masu linzami da kuma cin dogon zango. A jiya Asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifafan kasar Faransa da dan sanda ya harbe ranar Talata a lokacin da yake tuka motarsa. Harbe matashin mai suna Nahel wanda ke da asali da Algeria da kuma Morocco ya haifar da zanga-zanga tare da kone-kone wanda ake alakanta shi da tarzoman adawa da nuna wariyar fata a Faransa. Mahaifiyar Nahel ta shaida wata tashar talabijin mai suna France 5 cewa a lokacin da dan sanda ya tsayar da dan nata kuma ya ga matashi ne mai asali da Larabawa, abinda ya zo masa shine kawai ya kashe shi. Tuni dai dan sanda da ya kashe matashin ya miƙa sakon jaje da neman afuwa ga iyalan mamacin. An samu lafawar zanga-zangar a daren Asabar tare da kama masu zanga-zanga 700 sabanin 1,300 da aka kama a daren Juma'a da ta gabata. Shekara daya bayan hukuncin da babbar kotun kasar Amurka ta zartar na haramta zubar da ciki, kasashen nahiyar Afirka na samar da dokokin bada izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki. Kasashen nahiyar Afirka na kan gaba a duniya da kashi 77 cikin 100 na masu fuskantar hatsari wajen zubar da ciki. Asar Siriya Lahadin nan ta ce ta kakkaɓo wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta harba kasar ta. Sojojin Siriya sun ce makaman masu linzami da Isra'ila ta harba sun wuce ta sararin samaniyar birnin Beirut, suka kuma fada wani yanki a birnin Homs. Ba dai samu labarin jakata ba, tunda farko dai sojojin Isra'ila sun yi zargin cewa wani makami mai linzami na Siriya ya fashe a yankin kasar Isra'ila, don haka harin da ta kai na maida martani ne akan daidai inda aka harba wancan makami na Ruka. An sha samun hare-hare tsakanin bangarorin biyu, inda Isra'ila ta sha alwashin hana Iran kafa sansani a Siriya, ko da kuwa na taki guda ne.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa alheri ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Ya salamu ku.
Zama a New York a cikin kuriya na yi ganin cewa ni ya tunya ce daga secondary school ban taba barin gaban iyaye na, haka na bar kasar mu bama, kuma san aka dauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba, da yare wanda ban kware a kansa ba, wanda shine turanci.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sashi saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da dimbin daman baki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu.
Kalli kalli kan mata a yau na lura, wannan
takardun mu ta mako wata mace ce da wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta da tsufarta bayan an yi mata aure tana ɗan shekaru 18 za ku ji kowa cikin za mu kuma yi nazari kan abin da ke sa mata kishin juna koda kuwa babu abin da ya shiga tsakanin su ku biyo mu domin ji ya fi sako ga hirar da muka yi da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da wata dabi'a da aka san mata da ita ko a gidan aure tsakanin su da abokan zama ko kuma su isu mata wani lokaci ba gaira ba dalili lamarin da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na samun kyakkyawan wakilci a fannoni daban-daban na gwamnati shirin kallabi ya nemi sanin dalilin wannan kishi ga abin da bakin da muka gayyata ke cewa
sunana Hajjari Cici Dangaji
sunana Mariya Kashin gaskiya ne dun mace idan ta hadu da ɗaya mace yawanci lokuta ba ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikin ta
to ko da ma ba abin da ya hada ta da ita wancan da ta hadu da ita karon farko
haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai ina ga shi ne da
eh Hajjia Bilkis
wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu zaki ga cewa ko yaushe za a hadu mace in kin ga kun zama kusa tare da ita to yana iya yiwa ta kishi ko kuma level din ku daya amma da zaran ita wacce kuke taren nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwar ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junan mu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zabe to wallahi sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wannan miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan shi ba komai bane ita ta take da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fa haka
to ni ba
zan yi wannan
Hajjia Mariya
na'am to ni ina ganin ko wannan abu fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
eh kin ga kaman ko ana ƴan matan ce kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mutum aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cin ma wannan bukata
eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu saki hali
akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajjia Bilkisu
wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajjia take ƴar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kinga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ƴar uwarki wallahi in kika je Johnson Hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya ma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
ne na wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa yau wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana da sada waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Bilkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan alhamdulillah
Hajiya Malaya ta fada gaskiya gashin ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matar
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu hada kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi a zuciyarwa a rinka hada kai a so juna amma gaskiya gaskiya zanga ya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je shi nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Mariya me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma ni ma abin da zan daura shine wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba kai kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tunde mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai kiga kuma an zo amman mu a baya mun zama ƴan turun mu
wace irin tarbiyya zamu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata ko wace mace uwa ne ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa.
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro. Sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu. Saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu. To mutum daga gida ba su haɗa kan ƴaƴan naka ba. Haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna. Saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi san wannan. Ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa. Ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. makwali da suka gabata shirin kallabi ya tabi bakuncin wata mai hali baiwa a Najeriya wadda igiya aure ta hana ta cimma burin ta na zama likita duk da damammaki da ta samu a ciki da wajen kasar da kuma sha'awa da ta yi ta nunawa da yunkurin da ta yi ta yi na ganin ta cimma wannan burin a yau shirin yana nan a Amurka inda aka samu akasin haka domin kamar yadda za ku ji a bakin kallabin ta mako ita tunanin ta kawai shine idan ta girma ta yi aure ta ci gaba da kula da gidanta sai dai ta dace Allah ya hada ta da mai sha'awar ilimi da ya yi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir kadan kai fu da nisa waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi
sunana Hauwa Mustafa Babura daga jihar Jigawa a arewacin Najeriya na zo America ne tun ina shekara 18 da aka auro ni mai gida na ya auro ni daga gama sakandi ko to shine fila zuwa na kasar nan har kuma iwar haka muke zauna a nan tare
to ina kuka fara sauka da aka kawo ki daga Najeriya yaya rayuwa ta kasance idan kika duba la'akari da daga inda aka dauko ki zuwa inda kika dawo zama
so farko daman daga gama secondary school ina akwa na gama 85 akai min aure na muka taho na 86 na zo kasan nan da muka zo a New York muka sauka kasancewar anan a New York din makarantar da mai gida na yake yin karatun shi na master anan yake to muka zauna ya karasa karatun sa a New York kusan shekara 2 kadan ya rage bai cika shekara 2 ba daga nan kuma sai ya samu admission a Columbia Missouri irin wannan jihar da muke yanzu kenan ta yayi nayin PhD so daga nan sai a New York din da muka zauna na samu ciki na farko MBU so aka samu dai irin su laulayi da waye but sun koma baya zama a New York a cikin kuruciya na yi su ganin cewa ni ya danya sai daga secondary school ban taba barin gaban iyaye na haka na bar kasar mu ba ma kuma sannan aka dauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba da yare wanda ban kware a kansa ba wanda shine turanci so zaki ga mai gida zai fita ya tafi aiki ya tafi makaranta sai kai kadai kwal a gida so farko da kuruciya duk wannan bai dame ni ba kamar wasan ekwana na dauke auren zaki ga mutum ya tashi yayi wanka ya gyara gida ya ci abinci yana jiran mai gida ya sai da laulayi ya fara shigowa laulayi ya fara shigowa ina ta mutum gida sosai abu na kuruciya ba zan taba manta ba da na hada kaya na abinci da kauye ya kullun dan kwaluba ma a kwatu ba na dauko na zo kan bene na zauna nayi ta fara kuka na ce ni sai ya mai da ni gidan mu
me yasa kika dau wannan matakin a wannan lokacin
kawai na gaji da zamani kadai da gidan yawa ban saba zama rayuwa kai kadai ba ina yarinya irin an kai yara din nan zaman daki gurin yayyan su to bana zama guduwa nake sai idan sun haihu to sai in zauna saboda suna da yaro ko yarinya da aka haifa da zan iya rika wasa da su
haka
isan aka kai ka gidan sabon aure sai kai kadai is like sai kai ta jin ba daɗi kuma rayuwa a ƙauye duk ko ina ma za ka iya tafiya ka yi wasa da jama'a
barin kuma an ce daga babban gida kika fito
ya daga babban gida akwai mutane da yawa ba yanda za a yi ka ce kana cikin kaɗaici ko da yaushe cikin raha kake da mutane
to bari mu koma kan wannan batun kin kulla kayanki a cikin dan kwali ya aka kaya
ai an gaya miki mai gida na ya dora hannu a kai ce na shiga uku yanzu ya za a mai da ke babura kuma wallahi da la'asar da kyar da ya sanyo kai na koma cikin gida so a hankali dai muka fara irin zuwa muna ziyartar mutane sai da ni bari zan kai ciki weekend a gurin wasu to akwai wani Allah ya ji karrai ya rasu consular general na Najeriya a lokacin yana zaune da matansa guda biyu ko uku so sai ya kai ni gidansu weekend so a nan fa na ji daɗin rayuwa sosai hankali na ya fara kwanciya so idan duk lokacin da na aka ɗauki lokaci haka sai dan kai na haka irin je in yi weekend dawo
haka to bayan kun koma Missouri domin kin ce ya samu admission a nan Missouri me kika koma yi duk da kin ga duk zaman da zaka yi yau gobe ya wuce wasa yau da gobe. Kana zaune a gida ba aikin komai, musamman ma kasancewar zaman Amurka, kana zaune ne a cikin gidanka kawai ba ruwanka da makocinka, sai dai idan kun saba kuna dan gaisawa ko kuma ka fito kun hadu. Me hankalinki ya karkata kai bayan kun koma Missouri?
To da yake da muka da Missouri, dama yana da wani babban abokin sa na kuruciya da suka yi tun daga Najeriya, Dr. Khalil. To su sun fada dama abubuwan alkhairi da zama a irin area, dama ma shi ya ce masa in kana son gari da zaka zauna ka tare iyali, wannan yafi irin su New York, manyan garuruwa da makarantun su suke da cikowa. Nan kuwa ba cikowa, gari ne wanda zaka iya raye iyalinka a cikin sokakkar rayuwa. To da muka zo sun taimaka mana sosai, ganin abinda ka ga abokinka yana da matarsa. To da ka zo ina da cikin yara na wajen wata 6 MB ne. To ita matar Dr. Khalil Hajiya Rakiya, da alhamdulillah har yanzu muna aminci da ita, ita ta nuna min hanyoyi irin yanda za ka rika yar sana'arka da dan abu dai wanda ba za ka zauna ka zama ka ci kana kadaici ba. To da yake a unguwar dalibai muke, kakan cewa duk kowa da yake a gurin dalibi ne, university town haka. To sai na fara raino irin na 'ya'yan makwabta. Za ka iya ɗan raino a kawo maka ɗan yaro, ina da ciki a kawo min next door yaro, a biya ka ɗaya dala ɗaya kafa awa, za ka riƙe yaro awa huɗu, dala huɗu. Haka dai na mai da kaina dai irin ina da abin yi. Da yake kuma dama a gida da muka tashi, gaskiya ba mu saba mu ga iyayenmu ba sa komai ba. Komai kuɗinku, komai mulkinku, komai tsarin rayuwa za ka ga matan gidanku da sauran mutane, kowa yana yar sana'arsa koya take. To gaskiya ba ka saba ka ga ana haka zama ba a yin komai ba.
Kin ga mutanenmu a gida, idan aka ce misali a yau da ni da ke muna zaune a gida, za a kawo mana rainon 'ya'ya za mu ɗauka, kai ni ce ma a raina za a kawo min rainon 'ya'ya. Ya kika fara ji da farko da aka ce miki ga abin da zaki yi anan?
Gaskiya ni daman Allah ya bani sauƙaƙen kai, kuma in ka samu tarbiya daga gidanku ana nuna maka yadda aka tsayar da mu, ba kai fahari da abin da babanka yake da shi ba, ko wanka, a kai ne kake da shi, kai ne kai wa kanka. To wannan tsarin rayuwa da iyaye suka mana ya ba mu tarbiya a san cewa ka tashi ka nemi naka. To tunda uba bai hana bai gaza ya kawo abinci ba, amma iyayenka suna sai da abubuwansu, suna da tako da kwabo, haka na tashi na ga tsarin rayuwa komai za ka alkinta kanka kai tunanin gaba. To babu girman kai a ciki irin na san Hausawa. To kuma sannan kamar yadda nace, inda ka zo mutanen da ka samu idan masu girman kai ne, wataƙila kai ma ka bi ra'ayinsu. To wanda ka samu su ba masu girman kai ba ne, suna da tsarin rayuwa sauƙaƙa. Saboda haka duda ba su ba reno suka yi ba, bari abinda kamar na lura da shi cewa ɗinnan suna da sauƙin kai, suna harkarsu na kansu. Saboda haka ni da a lokacin ban da takardu, zama America sai kana da takarda aiki. Idan har kai aiki ba takarda ana iya korarka. To akwai abin da za ka iya yi da bai saba ka'ida ba, shine kamar irin wannan 'yan ƙananan ayyuka na reno awa ɗaya biyu dala huɗu a dai irin wannan bai saba ka'ida a lokacin ba. To abin da nayi kenan, saboda rashin girman kai, ko ma ni ba abin da ban yi ba, har wannan bayan reno da nayi, na yi aiki gidan abinci. Akwai abin da ake kira waitress, wanda suke zuwa su ɗau order ka su kama abinci. Ni da gida na akwai sanda muka tsinci kanmu a yanayin buƙatar taimakon rayuwarmu, har wanke building mun. Akwai wani kamfani da suke potato chips a lokacin nan ma da 'ya'yana guda uku. Ni da shi za mu zo mu nemi wadda za ta zo ta zauna mana da su da daddare, mu je mu gyara wannan building ɗin. Hawa wajen biyar ne building ɗin, shi wannan gini hawa biyar, mu je ofishi mu share musu mu ɗauke shara. Mai gidana yana da doctorate
degree. Ya shi kuma shi yana doctorate degree.
Yeah, kuma yayi aiki ma a gidan abinci wanke-wanke da sabin duk inda rayuwa ta kai abu na halal da za ka lura da kanka a kasan nan mun zo mun samu shimfiɗa wadda gaskiya ba ta girma kai.
Lokaci ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin irin ayyukan da Hawwa Mustapha Baburi ta yi a nan Amurka da kuma irin kalubale da ta fuskanta kafin ta kai inda take a yau. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Madalla masu raro da haka ne kuma ka karshen shirinmu na yau baki daya. Sai aka kasance da mu da karfe 6 na safi gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Inda zamu samu ku wani sabon shirin ki hada shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Babangida Jibrin da ya tayana kawo muku shirin mu na yau da Baba Yakubu Muke wanda ya hada tare da Wada Umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Sarki Hashim Gumi ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.